Tsakiyar karatu yanda yake taba rayuwar ƴaƴansu da kuma cigaban ilimin su a cikin kuma zaran namu muna tare ne da matashi Malam Mubarak wanda yake shi ma dalibi ne a jami'a wanda zai ba mu iya nashi tunanin a game da yanda shi yajin aikin ne kan shafi harkar ilimi malamai barka da zuwa to a cikin dai zauren namu na tare da Dr. Hussein Abdullahi wanda shine sakatare na kungiyar ita asu bangaren jami'ar Ahmadu Bello da kuma mataimakin shugaban ita wannan kungiya wato Dr. Abubakar Zaria Ibrahim sai Mubarak Sama'ila wanda yake dalibi ne a jami'a da kuma Malam Bukata wanda yake ubani ga daliban da suke wannan jami'o'i to malamai ina kara muku barka da zuwa wannan zauri namu to shi wannan dai yajin aiki ba sabon abu ne a Najeriya kusan a duk wani jami'a idan yaro zai shiga yakan sa kuma a cikin karkashin zuciyarsa cewa akwai lokacin da kila za a je yajin aiki wanda aka yi shi a Najeriya mai tsawon zango an taba yin yajin aikin da aka shekara guda a Najeriya kafin a koma wanda akan fafata tsakanin gwamnati da ita kuma kungiyar malaman wanda sukan kawo korafe-korafen su cewa akwai haƙoƙin su da ba a biya musu ba shin a wannan karan ko ɗan irin haƙoƙi ne ita wannan kungiya ta malaman jami'o'i wato asu take kukan ba a biya mata ba take son ta je wannan yajin aiki wanda har an fara kaddamarwa cewa za su bada na jan kunne ga ita gwamnati barna fara da shi sakatare shin menene dalilan ku na shiga wannan yajin aiki wannan karan
to alhamdulillah wannan ba sabon al'amari bane tun wancan yajin aiki wanda muka jingine mun yi bayanai masu dama akan abubuwan da suka jawo wannan yajin aiki wanda ya gabata da kuma shi wannan nagargadi da muka fara shi tun ranar Litinin ba wai yau ne aka fara shi ba an fara shi tun ranar Litinin bayan da shi shugaban kungiya ya ayyana da shi to abubuwan da suka sa muka shiga wannan yajin aiki na farko dai akwai kudade waɗanda na ci gaban jami'o'i wanda muke kira da battlization funds waɗanda da su ne ake amfani wajen sama wa jami'o'i gine-gine kayan aiki da wuraren inda malamai za su zauna da ma waɗanda ma ba malamai ba masu tallafa mana wajen ci gaban harkoki na ilimi da ta yadda koyarwa a cikin jami'a sai kuma abu na biyu ala kullu halin muna fada ma gwamnati cewa idan kina kuka ko kuma gwamnati tana kullun kukan ba kudi to na mine ne kuma za a ƙara kirkiro jami'o'i kullun ne ga sunan jami'o'i ana ta kirkiro su kuma ba kudaden da za a gudanar da waɗannan jami'o'i shine muke hange kuma muke jawo hankalin gwamnati da cewa a yi doka wadda za ta zo ta sa tsari na kamin a kafa jami'a ya kasance to jami'an nan za ta iya tsayawa da digadigin kafafuwanta don a bada ingantaccen ilimi don in ana kirkiro jami'a kamar a ce gida ne mai gida kullun yana kukan ba kudi sai kuma ya karo aure kuma mata su ta haihuwa to ba za a bada ingantaccen tarbiya a wannan iyali ba to sai kuma wani batu wanda ya shahe na haƙoƙinmu na allows na EAA wanda ana ta koken ba kudin nan muka zo muka ce to mun ji ba kudi to amma a bada wani dauni kwanakin baya ana ta rade-raden an ba asu kudi biliyan na 50 to ina so in tantance abubuwan da suke kudi ne wanda shi na revitalization da na EAA revitalization abinda aka yi tun lokacin da aka yi lissafi trillion 1.3 wanda dai za a inganta jami'o'i to shine wancan yajin aiki da aka yi gwamnati ce za ta iya bada biliyan 20 wannan kuma ta zo ta kara biliyan 20 wanda gwamnatin baya da ake ta koken lalataccen gwamnati abinda ta fara bada dauni na biliyan 200 an zo ana bada biliyan 20 wanda jami'a daya ma tana iya makule waɗannan kuɗaɗen ba tare da an ga komai a cikin shi ba so mu muna ganin cewa an zo an bada okay wannan allowance da ne magana akan shi an bada biliyan 30 wannan dauni na kuɗin inganta jami'o'i an bada biliyan 20 wanda a ƙarshe da aka zo jami'o'i ma da aka karsa waɗannan kuɗaɗen menene suke har yanzu akwai dindin basussuka na allowance wanda muke bi wanda kashi 1/10 na kuɗin nan gwamnati ba ta biya su ba
malam bukata matsayinka na uba kaji dai abinda shi malam Hussein yayi ta bayani akan dalilan su na zuwa wannan yajin aikin to kai kana ganin da yayi magana akan cewa ana kirkirin sababbin jami'o'i bayan sauran nan da ba su koshi ba kana ganin wannan hujja ne za su iya zuwa shi wannan yajin aikin da suke kuka akai
su jami'o'in da dama sun ga sun zama kafaffun jami'o'i kamar musamman Ahmadu Bello University ta Zaria da sauran wanda dama sun zama First Generation University mu iyaye mun fusino da dama wayannan wanda suke nan a kasa din su koshi sosai gaba daya tukuna a inganta su sosai karin jami'a wanda na dadin ba su ga sun koshi din ba ka gaikan ka zai ka wadan tangarta so namu shawaran shine gwamnati ta kara duba wannan wurin yawa a gaskiya a matsayin mu iyaye wannan labarin wannan yajin aiki dan malaman jami'o'i ta Najeriya mun zo na da bakin ciki kware da gaske domin ita gwamnati malaman nan kwanakin baya sun yi yajin aiki an zo an haɗu da shi minista na lebo wanda shi an zo an tantance wannan maganar tare da shi har ma su malamin jami'a sun janye to mu a iyaye muna ganin kaman gwamnati ya kamata da ta saya ta ga cewa ta cika alkawali to amma har a yanzu din da ya zama mu da mamaki har yanzu ana kan ja akan wannan abin mu iyaye mun san cewa ilimi ke rike kasa domin duk gari wanda ba su sa ilimi a gaba ba yakan zo na da damuwa sosai shi yasa mu a matsayin iyaye fatanmu ne yaranmu maimakon su zo na gida ya kamata su zo jami'a su zo su samu wannan ilimin domin garinmu ta ci gaba kauyuka ta ci gaba har Najeriya ma gaba daya ta samu bunƙasa
to gashi kullun ana zuwa yajin aiki
to yanzu ya zama abun mamaki ne wanda kowane lokaci ana zuwa yajin aiki wannan zuwa yajin aiki ma wani lokaci ilimin shine ma wani lokaci idan ana baka ya kamata ya dan zo na da tafiya gaba daya amma ana zo ana yankewa wasu yaran ma gaba daya dan irin yanke wanda ake din mama wasu kuma gida sai su haɗu da wasu abokanai sai ga kawai yaro kuma gaba daya hankalin shi ma ba za ka gane hankalin shi ba so mu dai a matsayin iyaye namu roko ne dan Allah muna kawo babban roko ga gwamnati musamman a yanda wannan damuwa ya zo same mu gwamnati ta yi kokari ta duba wannan al'amarin malaman jami'o'i
to Dr. Abubakar Zaria babu wasu hanyoyi ne na jan kunne ga ita gwamnatin ba tare da an je ta wannan yajin aiki na gama gara ba
akwai hanyoyi da dama wanda yake da an bi su har yanzu ana kan bin su amma ita gwamnatin ita ce ba ta da kunnin ji ko kuma jikin aikin da irin wannan hanyoyi din yanzu kin ga tsakanin janye yajin aiki da muka yi a bara zuwa bana din mun rubuta wasiƙu zuwa ga gwamnatin tarayya sun kai su hudu game da cewa muna tuni akan alƙawuran da aka yi
tsakanin
asu da gwamnatin tarayya duka wasiƙu hudun nan ba amsa ɗaya kenan na biyu kuma shugaban majalisar dokoki majami yali kenan ko yayi kokarin shiga to yayi kokarin shiga tsakanin asu da gwamnatin tarayya ya sa ministocin nan da na ilimi da na kwadago da na tattalin arziki na kudi duk sun zo an yi taro da su da asu a lokacin suka yi mishi alƙawarin cewa in Allah ya yarda cikin wata daya za su kawar da wannan matsala din aka yi wata daya ba su ce komai ba shugaban mu ya kira shi ya ce mishi to ga wata daya ya wuce ba ai komai ba ya ce to bari zai kira su ya kira su suka ce mishi suna nan suna yi lokaci ya wuce shugaban mu ya saki kiran shi ya ce ba su ce komai ba wato saboda kunya a na uku da shugaban mu ya kira shi sai ya kasa ma daga wayar karshe kawai sai ya rubuto ma shugaban mu wasiƙan kota kwana wato text cewa it is very unfortunate an san kawai da ya iya bayarwa kenan wato yana nuna bakin cikin shi ni ga irin kokarin da yayi ya shiga tsakani amma su kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba su principal artist din wato su jagororin wanda yake ya kamata su ne za su warware matsalar din sun ki su ba shi goyen baya kin ga na biyu na uku kuma akwai interreligious council wato hukumar da suke duba al'amarin addinai na kasa wanda yake sarkin musulmi da shugaban kiristoci na kasa suke jagoranci sun shiga tsakani da gwamnatin tarayya na tabbata inda kun karanta jaridu za ku ji irin maganganun da Buhari yayi lokacin da suka je wajen shi yana nuna takeicin me yasa ma tuntuni ba a biyan ma wayannan malaman makaranta wato asu bukatun su ba dan ai maganin wannan matsala ke kyace da zaran sun fita zai ce gobe ai komi lokacin Jonathan da muka samu irin wannan kiki kaka din har abin ta kai teburin shi wallahi tallahi sati daya ya bayar ko cikin sati daya aka resolve problem to amma a ce wannan gwamnatin ta kasa to kinga ashe akwai hanyoyi da za a iya gyara abin kamar yadda kika tambaya amma ita gwamnatin ce ba ta so ta amfani da hanyoyi shi yasa muka ga tunda ba wani yare da suka iya ji sai na yajin aiki ba san ranmu bane mu dauke shi amma yakan zama dole shine hanya na karshe
akan samu biyan bukata idan an aiwatar da shi yajin aikin kamar yadda da shekarun bayan da ake ci gaba da gabatar da shi yajin aikin wanda a tarihi ya nuna cewa tun daga 1980 aka fara yanayin yajin aikin nan shin ana samun biyan bukata in an aiwatar da haka
alhamdulillah ni abinda kullun nake so a gane cewa duk lokacin da muka yajin aiki akan tashi da alƙawura ne gwamnati za ta kaza a lokaci kaza to a ƙarshe gwamnati ba za ta aiwatar da waɗannan alƙawuran nata ba mun jan yajin aiki a bisa waɗannan alƙawuran da gwamnati take so ni ina ga in muka dauki tarihi yajin aikin damu ce to yakan biya kwalliya kan biya kudin sabulu misali zan baki ɗaya daga cikin gwagwarmayar da muka yi na ita kungiyar mu ta malaman jami'o'i church fund wanda tun yanzu in kika je ko kuma muka je duka jami'o'in nan ko wasu manyan makarantu polytechnics ne college of education ne ba za ki taba ganin cewa ga wani ko ta jiha wai kudin gwamnatin jiha ya shigo duk gine-ginen nan ne duk kayan ayyukan nan da karawa malamai sani training duk daga kudin tech fund din nan ne inda kungiyar malaman jami'o'i bata jajirce ta tsaya tsayin daka aka kirkiro da wannan hukuma ba da kwalliya bata biya kudin sabulu ba to amma mu abinda muke cewa idan an yi wancan to ya kamata kuma yanzu abubuwan da suka bijiro ya kamata gwamnati ba wai ta tsaya akan yin alƙawari bane kullum idan an yi alƙawari a cikin ai mutuntaka ce ko alƙawari Allah ya ga mana masu yayi tambaya akan shi to me zai hana gwamnati ta kare kanta akan tambayoyin da Allah ya yi
to an ce dai in an bi daga-daga na nesa kan shaka shi a duk cikin wannan dambarwar da ake ciki dalibai kusan su ne abin suke tsakiya ba su can ba su nan Malam Mubarak a matsayinsa na dalibi shin kuna jin daɗin wannan abin da ake aiwatarwa kuma akwai wani amfani da kuke amfana da shi idan an je yajin aiki
assalamu alaikum a magana ta gaskiya shi rayuwa ta dan adam kamar yadda shi matsayin uban dalibi magana cewa ilimi shine ƙashin bayan komai a duniya ma gabaki daya wanda inda babu ilimi ba za a samu ci gaba ba ga ni ganin gaskiya duk abin da zai kawo wani ci baya ko kuma karaya
ko wani samu wani tangarda ko kallilanci akan harka ilimi to ina tunanin ba za a bada emphasis ga wannan abun ba sai dai ai kokarin gano wace hanya za a bi don a dakile wannan lamarin to yi ganin gaskiya wannan harka ta yajin aiki tana taba harkar rayuwar dalibai kama tun farko daga lokacin da za su bata kai ne ka zo ka shiga makaranta da sunan zaka kare kila shekara 4 din program din ka shekara 4 ne mun kuma karatun ka shekara 5 ne in shi da ni in ma 7 ne kuma dino ne kana tunanin zaka gama a wannan lokacin to amma sai yanayin wannan shiga yajin aikin da ake tai sai ya kawo tsiko da karewar mutum wannan zai shekara 4 sai zai kai shekara 6 7 8 ma ko fiye da haka wanda kuma wannan ci baya ne wanda yaro kusan zuwa makaranta yana jaye ma yaro hankali ne ya maida hankali ga abin da yake na kware tunda ka buro gida gida da safi karfe 8 kana da aji ka fito ka zo makaranta to kana nan tare da malamai suna koya maka tarbiya suna koya maka abin da baka sani ba na ilimi to baka da lokacin zaka je ka je ba da gurbi ko bata garin yara wanda su ba su samu wannan ba to ilimi zaka ga ka bata wasu awanni wannan ko da koma gida ka samu gajiya ba za ka samu damar ma cewa bari in je in faɗa da wancan ko in zagi wancan ko wancan rashin kunya kawai za ka zo ka dinga munajin abin da ka koyo daga makaranta ne baya ga wannan kuma kuɗin da iyaye suke kashewa a sun riga akwai uba wanda ila albashi yake dan kwasa ba wani kuɗi bane ya taka karaya kaya shi zai dan kwatanta ya ga nawa zan biya ma yaro na a shekara wanda zai idan ya gama a shekaran nan na riga na san na gama da wannan zai yi budget zai kidinci to kuma ya riga ya biya to yaro ya fara an ji an sai littafai an sai ne an kashe wannan kudaden kuma an zo an ji strike yaro ya dawo gida ya zauna to kaga wannan abun kuma zai jawo mu uban wata damuwa ganin cewa ya sa kudi da tunanin cewa yaron shi zai kare karatun shi a shekaru kaman kaza kuma yana tunanin idan yaron ya gama zai iya kokarin shi wurin ya gane shi ya samu aikin wanda zai tallafa musu ila wahalar da suke da shi suna tunanin zai dan kwatanta dan ba zai iya dinsu ba amma zai kwatanta sun yi rauni ya dan taimake su girma ya kawo shi ma wannan sai gaskiya mu dalibai muna bakin ciki da shi kuma mu ji dadi ba kuma baya ga haka shi wannan yajin aiki yana taba dalibai ko kuma da mutanen ma da suke waje wanda suna tunanin wanda yake aji daya na jami'a suna tunanin idan shekara ta zo zai sashe zai yi semester shi ta farko zai yi ta biyu lokacin da ba strike ana karatu yanda ya kamata zai matsa ya shiga aji biyu shi kuma wanda yake wajen shi ma yana neman gurbin da wannan ya daga ma shi ma ya samu ya shiga shi ma haka za a ci gaba da tafiya haka za a ci gaba da tafiya kowa na jiran wani ya daga kafa shi ma ya sa tashi to kuma idan haka zo ana strike dinnan za a ci gaba da jira ne za a ci gaba da zama ana jira wannan kamar idan ya tunawa lokacin da mun na samu admission 2019 ne shekarar 2019 to da aka samu wannan an dan je wani abun nan na gargadi yajin aiki na gargadi to kuma dai duk da dai Allah ya kawo aka samu wannan cuta ta ballewa cutan coronavirus din nan ta zo ta ƙara dagula harka to yanzu kuma gashi mun bata shekaru gida zaune duk da mun samu admission amma ba mu fara karatu lokacin da ya kamata ba inda mun fara a wannan shekaran da insha Allah yanzu ina tunanin mun gama to amma sai gashi kuma strike ya sake kullo kai to ni da kiran da nake so in yi shine zuwa ga gwamnatin Najeriya ta duba Allah ta duba girman ya ilimi yake kasar nan ko kuma in ci duk duniya tun daga kama daga aikin lafiya da wani kire-kire da wani harkar computer da menene dole dai da ilimin nan ne dole ne a inganta malamai su suke hitar da likitoci su hitar da jami'an tsaro su hitar da wani mai kire-kire da duk wani abu da ya kamata fa shugabannin ma su ma duk malamai ne suke kokarin tada su dole sai ka zo na aji ne an koyar da kai sannan shine zaka samu ilimin da zaka iya jagoranta al'umma ko ka iya ba mutum wani magani zai sha ko menene da irin wannan
to malam Abubakar Zaria wai kukan yi tunani ko in ce kukan sa su ɗaliban a cikin tunanin ku idan kun fara yajin aiki ko ce to yaya abin zai shafe su
to dalibi ai shine na farko domin idan ba dalibi ai ba malami kamar yanda yake malami shine na farko in ba malami ba dalibi kuma abin da yake tabbatacce shine mu kanmu nan iyaye ne dazun nan kafin malami nan nake ce miki iyayena hudu a jami'a malam ma shi ma to saboda haka dole mu tunanin yaya daliban nan za su ji amma abin da duk muke yi saboda su din ne ba saboda kanmu kanmu da farko ba domin duk wani kalubale da asu za ta tura mu gwamnatin tarayya sai ta fara da makaranta tukun kafin ta fara da yan kungiyanta saboda haka kowane lokaci aka ce mana an ba makaranta kaza domin a taimaki dalibai su ci gaba da karatu ko da mu ba a bamu ba sai ku ga mun dan janye mun ce to tunda abinda makaranta take so ta samu mu bari mu hakura ai dalilin da yasa ba su sukan da muke bi su kata ruke nan wancan shekaran da aka ce an bada suna cewa sun ba asu kudi sun ba asu kudi wanda yake ba asu ake ba kudi ba makaranta ake ba kudi to a ciki ai akwai yan allowance sun lokacin da allowance din suka zo suka raba ni dai nan inda na sani abinda kawai aka iya biyan mu shine kashi 51.7 ko na abinda nake bi na wannan shekaran ina bin na 2018 2019 2020 haka yake sai aka ba mu na 2021 to na 2021 din ma da aka ba mu kashi 51.7 na abinda muke bi na shekaran kawai ya iya biyan mu amma sai muka ce to mu karba mu janya mu dawo daliban mu ci gaba da karatu saboda haka mun kan lura da inda dalibai suke ji da kuma inda zamu saukaka musu kuma tunda aka dawo yajin aikin daliban za su tabbatar da wannan ba malamin da bai kosa ya rika karantar da yaran shi abin da ya kamata su sani na wanda suke misu baya ba saboda haka dalilin su muke wannan abin
to malam bukata a matsayinka na uba wani irin shawarwari zaka bayar cewa akwai hanyoyin da za a iya magance irin wannan matsalar wannan take faruwa a halin yanzu ko kuma kare faruwar ta nan gaba
to ni dai ina son dan kawo shawara ne ma gwamnati ta tarayya ta Najeriya kamar yadda danzo na fada ilimi ita ce take kawo cin gaba ma kasa sabili da haka ina son gwamnatin tarayya ta dauki hakuri ta duba damuwan su malamai na jami'o'i ta Najeriya a yayin da za a yi a maganta musu wannan damuwan amma dai ma ba za a iya yin maganta damuwan gaba daya ba a kiro shugabannin su wayannan daliban a yi musu magana dan abin da yake da kasa ayi a dan basu sai a dan basu dan karamin lokaci wata kila mai yuwan an zo dan samu namu da za samu sai a zo dan kara samu su
malam mubarak idan da za a baka dama a ce kai roko wane kake ganin yake da sassauci a bangaren kada cewa idan ka roke shi zai iya yadda ya sassauta akan maganar yajin aikin nan shin wa zaka roka asu ko kuma gwamnati
to a hakikanin gaskiya ni a nawa gani inda saukin yake ina ganin asu zan iya roko dalili na kuma shine su ne muke tare da su suke ganin halin da muke ciki kuma mu ma su muke ganin halin da suke ciki saboda mu da su kamar da da uba ne kamar yanda malaye magana cewa ai in ba malami ba dalibi in kuma ba dalibi ba malami saboda kowanne yana zaman wani ne babu wanda zai iya yi kamar kafafi ne guda biyu in dai ta kare to dai ba za ta iya tafi ba dole sai da wani abu da zai bata kwarin gwiwa bisa ga la'akari da cututtukan da suke samu na damuwa akan haƙoƙan su wanda kusan kowace ƙasa tana ba mutanen ta haƙoƙa musamman malamai tana ba su kwarin gwiwa malami ya ji karfi sosai wurin zuwa makaranta akan lokaci kuma yana ba dalibi abin da ya dace ya bashi saboda gobe ta yi kyau bisa ga wannan la'akarin kuma nake so in kira ga gwamnati dan ita ce kashi ita ce sama da kowa saboda wannan bukatar da suke da ita ba ga kowa suke da ita ba ga gwamnati ne tunda ita take biya to daga ko da su an ba su hakurin suka yi za su ci gaba da cutuwa kuma ni a tunani na gaskiya ba laidi ba dacewa bane kuma ba daidai bane mutum yana cutuwa da abu kuma ka ci gaba da ba shawarin ya ci gaba da yi abun da nake tunani kamata yi digabar ka zo ka ci gaba da ce biya hakuri tunda an yi ta roƙon su da kuma sun yi din to yanzu ne an tura su ne zuwa bango suna ganin babu wata hanyar da za su iya bi su warware wannan matsalar dole su yi ta wannan ita kuma gwamnati kada girman ta ya fadi ta yi ta alƙawura kuma ana ganin ita za ta iya kuma kuɗin nan akwai kuma sannan abin da suke ake kallo mu ilimin nan shi ne abu mafi muhimmanci akan komai shi ne mafi muhimmanci duk abin da za a yi a ƙasa shi ne gaba shi ya kamata a dinga sawa gaba kuma duk irin kuɗin da ake cewa ana warewa in an yi bajet na ƙasa ana sawa a harkar ilimi to ke ga mu za mu ɗauka cewa kenan kawai ƙarya ne farfaganda ne ba abu bane na gaskiya saboda gashi malaman jami'o'i suna ta kokarin su ji yajin aiki a daina karatu a kulle jami'o'i to in dai har ko akwai kuɗin nan to ya kamata ko a ba su kamar yadda ake faɗin cewa an ware kaza an ware kaza an ware kaza to kamata mu gani a ƙasa a ba su saboda mu dalibai mu samu mu koma mu ci gaba da karatu saboda future din mu kar ta lalace
to malamai kun je ji abinda sauran waɗanda muka tattauna da su suka ce a game da shi wannan rukuri naku na zuwa yajin aiki to a bari mu koma ɗaya daga cikin kuma matsalolin da kuka ce kuna fuskanta shine na maganar IPPIS wato wannan tsari na biyan kuɗin albashin ku malamai in aka kwana
to har yanzu dai ana nan dai an tilasta mana shiga a cikin wannan manhaja na biyan kuɗi wanda ita an kirkire ta ne don ma'aikata civil servant mu kuma ba ma cikin wannan tsarin abinda nake so a fahimta shine cewa wannan wani kuduri ne na IMF to tsari ne nasu da aka fara kawo shi ai da mu da Ghana ne aka fara ba ita Ghana da ta tsaya ta fahimci kai wannan hoba zai ma jami'o'in ta ba tun farko ita tace ni bazan amfani da shi a jami'o'i mu ko Najeriya da yake mu ɗan can kyalekyali ne na mutanen kasashen waje kawai sai muka rungume shi hannu biyu muka zo yanzu matsaloli abin da ya faru da aka kawo shi yanzu ga mataimaki na nan gurin shugaban sashe ne na bangaren koyarwa na jami'an nan wato kan head of department ne a department din shi yanzu kusan saboda shigowar wannan manhaje na biyan kudade malaman da suke na waje waɗanda ko contract ne ko expatriate ne ko duk shi kenan sun tafi da masu sabbatical to ya to ba a biyan ka sai ka zauna ba a iya biyan ka da wannan manhaje
So da muka ga waɗannan matsalolin ya zo ya taru ita kuma jami'a kamar yadda na fara yin bayani a farko ita jami'a duniya ce gaba ɗaya ta tara kowa ta tara komai kuma a cikin ta kuma dole a yi ta a haka to da aka kawo wannan manhajin sai ta kori kowa sai ta bar kawai ƴan kalilan a cikin ta wato kan ire-iren mu ƴan gida dole mu zauna ba yadda zamu da kuma ba za mu iya zuwa na tsari namu na cewa muna iya zuwa wata jami'a mu je mu yi hutun mu a wurin wanda zaka koyar a wurin ba tare da kabar aikin ka nan na kula da supervision na student din ka ba zaka je kai wannan hutun naka na shekara ɗaya ka dawo kuma ana biyan ka so wannan yazo ya ruguza wannan wanda aka ga kwararre ya yi retire zai tafi amma yana da wata dama da zai zo na shekara ɗaya na shekara biyu yazo ya bayar a cikin jami'a ya zauna a department din don maybe kila akwai wani malami na department din wanda yake koyarwa yake training nashi yazo ya maye shi bai riga ya gama koyar da shi ba kuma ga retire ta ci mashi ko kuma in dan kasar waje ne zai koma kasar su sai wannan manhaja da tazo ta ruguza wannan ba za ta iya bin shi albashi ba to in ya tafi ina zaka tura wannan shi wannan wanda bai yi da koyarwa ba
ko kuma
bai gama nuna ba ko kuma wani can wanda yazo daga waje wanda shi kuma yana so ya koma can gurin ya ci gaba da harkokin shi na aikin shi shi ma bai yi da gama ba a nuna da shi ba ya tafi an zo an ruguza abubuwan gaba ɗaya na wannan da muka ga aka sai muka ce ai mu ɗan gida ne kuma mu kungiyar mu ta masana ce sai muka kirkiro da manhajar mu wadda ta hada mu tasha wato kan faculty namu na jami'o'i ta riga ta hada komai aka zo aka ba gwamnati ta duba tunda ta ce ta yi da in principle okay aka bata aka je duk test din da za a yi an riga an gama test din nan har yanzu fa gwamnati ta tabbatar an gama test din nan sakamakon nan na test din nan yayi kyau ya nuna cewa wannan
aka
ba za a samu matsala da ta ba
ku dai har yanzu kuna tsaye ku cewa IPPS ba kwaci
ba ma cikin IPPS
kuma ba za ku karba ba
ko ba za mu karbe ta ba saboda za ta gurgunta jami'a ne gaba daya to da muka kirkiro wannan manhajin sai gwamnati ta ce okay sai an hada duk wani stakeholder na jami'a aka zo aka kira basa registrar da duk ma'aikatan da suke suka zo suka bada assessment din su aka zo shi ma ya zo ya bada gamsuwa na test din da aka yi so yanzu muna jiran gwamnati ta zo ta yi amfani da shi don biyan mu albashin mu waɗanda suka gudu a maido su su dawo don a zo waɗanda ba su da malamai su dauka duk ga al'amuran nan da dama wanda ya shafi ita IPPS din nan ba za ta yi amfani ba a jami'a kuma ni ina so in koma magana ɗalibin nan da ya yi magana wallahi abin nan ba cikin sarrafa muke yi shi ba an kai mu makura ne ba yadda za mu mu ma muna da ƴaƴan nan kamar yadda mataimaki ya magana muna da ƴaƴan nan a cikin jami'o'in nan namu ba yadda zamu amma abin nan muna yi ne don ɗaliban nan da ci gaban ilimin Najeriya gaba daya shine kawai to sai kuma yarjejeniya wanda mu yanzu kusan ita muke ganin ma makalkashi ake yi mana yarjejeniya wanda albashi fa rabban da ai malamin jami'a ƙarin albashi tun 2009 shekara 13 kenan shekara 13 duk professor da ya kai ƙarshe matakin albashi na wannan lokacin har yanzu abinda ake biyan shi kenan ko kwandala ba a ƙara mashi da albashi shi shekara 13
Shin wannan shirin namu ne yau yanzu a madadin waɗannan kuka jami'an su musamman ma abokiyar aiki na Dr. Gabatarwa Zahra Aminu Fage sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya dama mana shirin baki ɗaya kuwa ni ce Amina Bahari Auna da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da sallama da ku kasance lafiya.